Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin mu na yau Talata ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara ta 2021 da fatar an waye gari lafiya. Aljihar Grace Abdi ce tare da Hanifa Isa Jinkanci da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Safuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta Kudu tana kan yaduwa zuwa kasashe wanda hukumar lafiya ta duniya take kara gargadi a kai. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na kara bunkasa kuzari idan sun riga sun yi allurar. A ranar Litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 a Vienna bayan hutun wata biyar, kuma a karo na farko tun bayan da shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Raisi ya kama aiki.
Kanin labaran kenan. Hukumar kula da gidajen yari a jihar Plateau ta bayyana cewa fursunoni 260 ne suka tsere daga wani gidan yari da aka kai hari a Jos, lamarin da masu kula da lamura ke dora alhakin kan hukumomi.
Ɗaya lokacin da aka sami irin wannan rashin tsaro da ya jawo rasa rayuka da sauransu, ba ka jin an sallamu wani a aiki ko ko an rage madaraja ko ko an yi wasu canje-canje da za su nuna da gaske ake.
Yau wa'adin da gwamnatin jihar Borno ta ɗibarwa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke sansanin Bakasi ke cika, abin da ya ruɗa mutanen a cikin wani halin tsaka mai wuya.
Yanzu na ina da 13, an ba mu kwana 11, yanzu na rasa inda zan je, in na je gwazon ma ba wanda na sani, balance ne ma roke wani.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta Kudu tana kan yaduwa zuwa wasu kasashe wadda hukumar lafiya ta duniya take kara gargadi a kai. A ranar Litinin ne dai Portugal ta ce ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda 13 da suka hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar kwallon kafa ta Belenin Sad, wanda ɗaya daga cikinsu ya dawo ne daga Afirka ta Kudu a kwanan nan. An samu sabbin kamuwa da sabuwar nau'in Omicron guda 6 a Scotland. An samu mutum 2 da cutar a kasashen Canada da Australia. Kana wasu 13 sun harbu da cutar a kasar Netherlands. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron hukumar lafiya na musamman a Geneva. Annoba wanda za mu iya kiyayewa, ganowa da kuma magancewa tana ci gaba da jefa duniya cikin mawuyacin hali. A halin da ake ciki kuma a jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na kara bunkasa kuzari idan sun riga sun yi allurar. Bisa ga cewar babban mai ba da shawara, babu makawa sabon nau'in Omicron zai shiga cikin kasar. Kada ku jira, Biden ya gawa kimanin mutane miliyan 60 da ba su riga sun karɓi allurar rigakafin ba a cikin kasar, yayin da yake jawabi a fadar White House. Idan ba ka yi allurar rigakafi ba, to ka je ka yi yanzu. Amma kuma shugaban ya ce bai yarda da cewa akwai buƙatar ƙarin rufe wuraren kasuwanci da makarantu ba a halin yanzu saboda barazanar nau'in Omicron ɗin. Biden ya ƙara da cewa kada ku yi sake wajen yaƙar sabon nau'in, amma jami'an lafiya sun ba da tabbacin cewa waɗanda suka riga suka yi allurar suna da babbar kariya a kan shi, kamar yadda ake gudanar da ƙarin nazarin kimiyya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 a Vienna, bayan hutun wata biyar kuma a karo na farko tun bayan da shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Raisi ya kama aiki. Kamar yadda aka gudanar da tattaunawa sau shida a baya da aka fara a watan Afrilu, Amurka tana cikin waɗanda suke halartar tattaunawar a kaikaice da nufin hanawa Tehran ci gaba da kera makaman nukiliya. Iran, wacce take jayayya da cewa tana gudanar da shirin nukiliyar ne da nufin zaman lafiya, za ta tattauna da sauran masu hannu a yarjejeniya ta 2015 da suka hada da Birtaniya, China, Faransa, Rasha da kuma Jamus, tare da ma wasu jami'an diflomasiyyar Turai da suke kai komo wajen tuntubar bangaren Amurka. Abinda zai gudana shine sake farfado da yarjejeniyar kasa da kasa da ta kara wa'adin takaita shirin nukiliyar Iran daga shekaru 10 zuwa 15 domin dage mata mummunan takunkumin tattalin arziki.
Tauma da lakada Anisa nan gaba kadan Halifa za ta sake shigowa da karin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a inda hukumomi suka bada adadin fursunonin da suka arce da kuma waɗanda suka rasa rayukansu a harin da waɗansu 'yan bindiga suka kaiwa wani gidan yari da ke garin Jos Fadar gwamnatin jihar Filato. Kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaji ta haɗa mana.
Fursunoni 262 ne game da wasu mahara da suka fasa gidan yari a Jos suka arce daga gidan yarin. Hukumar gidan yarin ta kasa ta ce 10 daga cikinsu an kamo su an kuma maida su fursuna, yayin da 252 ne suka yi batan dabo. Sanarwa daga shalkwatar hukumar gidajen gyara hali da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Francis Enobore ta ce jami'inta guda ɗaya ya rasa ransa, fursunoni 9 suka mutu, yayin da jami'in hukumar gidan yarin guda da ya sami harbin bindiga a hannu yana asibiti ana mishi jinya da wasu fursunoni guda 6. Maharan wanda hukumar ta ce sun zo da yawan gaske sun bude wuta ne wa masu tsaron gidan yarin kafin suka shiga. Kontrolan gidan yarin Samuel Aguda bai tabbatar da ko maharan sun makale a cikin gidan yarin kamar yadda rahotanni suka bayyana ba, sai dai ya tabbatar da cewa wasu kayayyaki da suka hada da muhimman takardu da ofishin adana bayanai ta na'urorin kwamfuta fursunonin sun kona su kurmus. Kontrolan ya ce matakan kawo daukin gaggawa da jami'an tsaro suka dauka shine ya taimaka wajen shawo kan lamarin. Barista Buhari Yusuf da ke fashin baki kan lamura ya ce fashe-fashen gidajen yari a Najeriya sun kasance matsala a kasar.
Waɗanda wato suke cikin tsari irin na waɗannan laifuka da sauransu su suke tsara domin cire abokanan ta'annatinsu da aka kama aka sakaye su. Yanzu kamar inda ke faɗa ga wanda aka yi a Jos, ga kuma prisononi da suka kwace suka gudu, cikinsu akwai wanda suka yi kisa, akwai wanda suka fashi da makami, akwai wanda aka kama su da waɗansu laifuka, manya-manya laifuka. Yau an sake sake su cikin jama'a, kenan rashin zama lafiya zai ƙara yawa. Cikin ƙarin abinda gwamnati ya kamata yi, idan kika kula da lokacin da aka sami irin wannan rashin tsaro da ya jawo rasa rayuka da sauransu, ba ka jin an sallamu wani a aiki ko ko an rage madaraja ko ko an yi wasu canje-canje da za su nuna da gaske aiki. To ya kamata duk wanda yake rike da mukami aka samu abin da ya tauba daidai ba, kuma aka tabbatar da akwai sakaci irin tashi, to ya kamata hukuma ta yi wani domin a tsoratar da wanda suke gaba ko baya.
Wannan shine karo na biyu da mahara ke kawo farmaki a gidan yarin na Jos, wanda ke tsakiyar gari tsakanin ofishin hukumar farin kaya ta DSS, ofishin 'yan sanda na A Division da Area Command da ma shalkwatar rundunar 'yan sanda ta jihar Filato. Kafin harin dai fursunoni 1,060 ne ke gidan yarin, 560 waɗanda ke jiran hukunci, yayin da 500 waɗanda ke zaman kaso ne. Hukumar dai ta buƙaci haɗin kan al'umma don kai ga ganowa da kamo fursunonin da maharan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, kada ku mance kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin gudanarwa da manyan kamfanonin sayar da kayayyaki a jiya Litinin domin sanin kalubale da ake fuskanta a wannan lokacin hutun Kirsimeti. Shugabannin 'yan kasuwan da muka taru a yau, a nan muna wakiltar dimbin kamfanonin sayayyar Amurka, kama daga shagunan yanar gizo masu sayar da kayan abinci na matsayin ƙasa da na yankuna, inda manyan 'yan kasuwan ƙasar mu suke, da masu rukerawa da sayar da kayan wasan yara, na'urorin lantarki da na kiwon lafiya, in ji shugaban ƙasa. Ya ce, ina so in ji daga gare ku dukkanku akan abin da kuke gani a wannan lokacin biki, yana gaya wa shugabannin 'yan kasuwan. Gwamnatin Biden tana shan gwagwarmaya wajen inganta matsalolin wadatar kaya da suka hada da gaza cire kayayyaki a tashar jirgin ruwa da karancin direbobin motocin dakon kaya da za su kai kayayyaki a fadin kasar. Matsalar isar da kaya, farashin man fetur da ya tashin gauran zabi a farkon wannan shekara, da ma wasu matsalolin sun taimaka ainun wurin tsadar rayuwa a Amurka. A ranar Lahadi, iyaye Kurdawa da masu fafutuka da dama sun gudanar da zanga-zanga a wajen ofishin Majalisar Dinkin Duniya a garin Kamshili a Siriya, ta kin jinin daukar yara a cikin kungiyoyin soja a yankin. An gudanar da zanga-zangar ne bayan labarin cewa kungiyoyin masu alaka da Syrian Democratic Forces SDF, babbar kungiyar sojoji na Kurdawa da take kawance da Amurka wajen yaki da kungiyar IS. A watan Yulin 2019, SDF ta sanya hannu kan shirin aikin haɗin gwiwa tare da Majalisar Dinkin Duniya don kawo ƙarshe da hana ɗauka da kuma amfani da yara 'yan ƙasa da shekaru 18 a wuraren da ke ƙarƙashin ikonta. Amma Majalisar Dinkin Duniya ta ce, tun daga lokacin an samu aƙalla labari 106 da aka tabbatar. Balkis Hussein, 'yar shekara 40, ta ce ɗiyarta 'yar shekara 15 ta ɓata tsawon kwana 9 kenan. Ya ta ƙarama ce, ba na son a sanya ta da kuma riƙe makami, ina son kawai ta dawo gida, Hussein ta shaidawa muryar Amurka.
To, a gaida Halima Hanifa Isa da kamshi da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu nufi jihar Borno a birnin Maiduguri, inda wa'adin da gwamnatin jihar ta ba 'yan gudun hijiran da ke sansanin da ake kira Bukasi ya cika. Sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana, wannan umarnin ya jefa 'yan gudun hijiran cikin halin tsaka mai wuya.
A satin da ya gabata ne dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zarci sansanin 'yan gudun hijira da ake kira Bakasi da ke nan cikin garin Maiduguri, da kuma yake da 'yan gudun hijira fiye da 30,000 wanda ya ba su wa'adin kwana 11, da cewa tattare nasu su koma ƙananan hukumomin da suka fito. Wayannan 'yan gudun hijira dai sun kwashe shekaru 6-7 a wannan sansari da suka fito daga ƙananan hukumomin Marte da Mangundo da Goza da kuma Guzamala, wanda dukkaninsu ke jihar Borno da ake da mafi yawa daga ƙananan hukumomin Goza, wanda aka ce ana da adadin 13,000. Na dai ziyarci wannan sansanin 'yan gudun hijira a jiya, na kuma tadda yadda 'yan gudun hijira ke kokarin tabbatar da cewa sun cimma wannan wa'adi da gwamnatin jihar Borno ta ɗeba masu na kwanaki 11 a wannan sansari, wanda a cikinsu wasu daga cikinsu suka yi bayani suna cewa
shekaranmu 7.
Shekaranmu 7 gashi an ce ku koma gidajenku.
Eh, za mu koma da gina, babu da gidaje amma za mu koma da yake ba an samu dole mu bar ran.
To, kuna da wanda zai kwashi kayanku da ku kuwa?
Eh, to mu ne da kuɗin mu ne muka zo muka biya, ni yanzu kamar ni aka 32,000 mata na uku.
Ai, mala shirga na kika zo na uku na tattara kayanku.
To, ya zamu ne babana? Bamu da iko. Dole mu ban babo ka raba ka mai zuka kanin ma. Banda Allah yayi sai dai mu gode.
Kina da yayin ki ne?
Ina da yayan nan.
Tuna.
Mu goma.
Mu goma ne?
Tuna na Adamu Wajilda.
Imitimi
Izge ne, ina shekara 6 yanzu a cikin Kamna. Eh, ina da mata 2 da yara 13.
Dukansu biyu ka aure suna waje ko kuma wannan kam ka aure su?
Eh, mun fita da su ne, na riga na aure su tun lokacin nan muna gida.
Da yara fa?
Yara guda 2 ne mun zama samu a nan.
To, yanzu kana da yaya nawa ne?
Yanzu nan ina da yaya 13. An ba mu kwana 11. Yanzu na rasa inda zan je. Ina je Gwazan ma ba wanda na sani, balantane ma an samu kuroke wani ko kofa in yi buka a wajen mun samu.
Akwai tashin hankali, bare a ce ka tashi a sansanin yan gudun hijira kuma ka koma gida inda ka san ba a tanada wajen da za a je a ajiye ka ba. Dai mutane mun yi magana da manyan mu suka ce mana duk abin da gwamnati ta ce mu yi biyayya, duk abin da aka ce mu yi biyayya mu tafi. Yanzu akan haka wasu za su tafi, wani bai san ma ina zai je ba, in ya tafi Goza kawai ya je Goza.
Tun satin da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zun ya ba su wannan wa'adi na kwanaki 11 wanda ya basu bayani yana mai cewa
mararan December ga 1 December anan mun dawo ko ka tara kanka ko ba ta kara da kanka ba ba kowa a cikin nan kowa mun ba su dubu da zan ba su dubu da riya matan ku dawo ba su dubu 50 ko matan ka hudu ba 50 ne abinci maza fata ba su kansu shinkafa mu guda mai garan da makaroni guda daya kwana goma sha daya wannan yayi sheka in kana so ka nemi wani a cikin gari ka zaka zana dangin ka ba ka fita.
Gwamnan jihar Borno kenan Professor Babagana Umar Zulum ke bayani da wasu 'yan gudun hijira da ke wani sansani da ake kira Bakasi Camp da ke nan cikin garin Maiduguri. Haruna Dawdabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka Birnin Washington DC, muna kuma watsa shirye-shirye ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Bai wannan ba Kano kuma in yayi ya gaya mana gidare da aka faɗa, ya gaya mana jaridar da ta faɗa, ya gaya mana wa aka turo, ya gaya mana waye handin over, ya gaya mana wane ne ya rike jami'ar har matsayin lokacin da za a yi Congress.
Ba wai maganan Alhaji Ahmadu ba, ba wai magoya baya ba, ko shi karan kansa idan zaka tambaye shi tsakaninsa da Allah ya san cewa ko shi ba shugaban jam'iyya bane.
Wato bari ba shi bari ba shi
Abdullahi Abbas
wani ne shugaban
Juma'a muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC, sannan ku da zuwa ga wannan sabon shiri na tsaka mu wuya wanda ke ci gaba da duba likitan jam'iyyar da ke mulkin jihar Kano, wato jam'iyyar APC.
Sunana Comrade Abdulkadir Ahmed Jogana, kuma ni cikakken dan jam'iyyar APC ne. Ina biyayya ga tsagin da Alhaji Ambassador Ahmadu Haruna Zago yake jagoranta, kuma aka zabe shi a matsayin shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano zaben da ya gabata. Mun goyi bayan shi ne saboda yana da tunani ne ya gyara jam'iyyar APC ya haɗe ta ta koma tsintsiya madaurin ki daya.
Idan suna na Mustapha Salisu Musa wanda aka fi sani da Fernandez, a wannan zabe da aka yi da wakilan INEC da su wakilan jam'iyya da duk observers da aka turo daga Abuja a Indo Stadium suka je. Amma wancan Parallel Congress din in ka ganshi ma yanda ka san wasan yara, amma saboda ita demokuraɗiyya ce dole ka ba wa kowa damar sa. Amma su akan kankin kansu sun san ba gaskiya suke ba. Kuma barin gaya maka wani abu, ai wannan ya faru a baya lokacin gwamnoni da dama, lokacin mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Kwankwaso, yanda ya dama haka aka sha. Wanda yake so shugaban jam'iyya shi ya zama shugaban jam'iyya, shi Malam Ibrahim Shekaro lokacin sa mutane da dama sun sefam yace sai sana Hashim Huturu.
Idan kuna tare da mu a makon da ya gabata, muka fara wannan muhawara tsakanin Alhaji Ahmadu Haruna Zago wanda ya yi ikirarin shugabancin jam'iyyar a bangaren Ibrahim Shekaro tsohon gwamnan jihar din, wanda kuma ke muhawara da Honorable Zakari Ibrahim Salina, sakataren bangaren gwamnan Ganduje da Abdullahi Abbas na ita jam'iyyar din. To yau za mu tashi ne daga wannan tambayar da Mahmud Ibrahim Kwali wakilin mu na can Kano wanda ya shirya wannan muhawara din, yawa shi wannan rabu Zakari Ibrahim Salina game da rikicin jam'iyyar nasu.
Amma maganar da ake Honorable Ibrahim Zakari Salina akwai ita maganar da shi Alhaji Ahmadu Haruna Zago yake magana cewa akwai mafi yanayi ku a tare da ku na alkali ne da dan sanda da mai bada abinci da mai da sauransu, domin ku a lokacin shugabanni ne kuma ba a
Mahmud Mahmud ina so in tabbatar maka. Yanzu idan na je wajen mota ta zan dauko maka takardar da nayi resigning duly signed tun ran 12 ga watan September.
Ina
zuwa don Allah
ga ya kamata akwai admin secretary kai a matsayin ka na tsohon secretary kai murabus
kwarai kuwa
to ya batun su Abdullahi Abbas fa
shi ma ya resign. Ina so in tabbatar maka Abdullahi Abbas ya yi resign.
To kenan ku ba ku bincika ba.
To to ai da ba. Abinda wato ya kamata su gane cewa su idan su a rufe yake gani suke yi kawai ko mu da ka muke tafiya wato ko ba mu tsaya mun karanci doka ba babu yanda zai a ce ku muna cikin harkar siyasan nan shekara da shekaru muna wayannan abubuwa
amma ba yar gida ake ba aka yi back dating
ya za a yi national headquarter si back dating ya za a yi national
ina ga sakatare wata ina rubuce
national headquarter na back dating
sakatare ya rube ne dalili na shine bahi da kansa ba Abdullahi bahi da kansa ba lokacin da aka rantsar da shi a headquarter jami'a matsayin sa nikiya teka ba shi kadai aka rantsar ba gabaki dayan su aka tara sa headquarter jami'a aka ba su takardar kama aiki kuma suka rantsar saboda haka jami'a idan kace ka sauka za a turo kantoma kuma zai zo ya takin oba wajen ka kuma duk sai an ga yayin jami'a sai an ga takardar rantsuwarsa shi wanda yazo sabo eh kenan saboda haka abu na biyu kuma wata kila shi sakatare ke kurin bai ma san abin da yake a sakatare ba yaya sakatare zai ce ya je yiwa admin sakatare hannu oba
kwarai kuwa
bayan ba shi sakatare da shi ba da za a tsahi farko kafin a bashi kan da aka bai kantoma admin sakatare ne da shi akwai shugaban jami'a na kasa akwai sakatare jami'a na kasa akwai duka escort jami'a na kasa su ne suke zama a executive meeting su ce guri kaza za mu tura wani da dan wani wani matsayin kaza ya jirge jami'an nan saboda yanzu a nan shugabanni sun sauka ba ai wannan ba a Kano kuma in yayi ya gaya mana gidarin da aka faɗa ya gaya mana jaridar da ta faɗa ya gaya mana wa aka turo ya gaya mana wa ya handin over ya gaya mana wane ne ya rike jami'ar har matsayin lokacin da za a yi congress kuma ina da takardu yabu da rike ka bayan kana ga muna yi da ka wata kilo suke yi da ka yanzu wata sakatare ka tambaye ma mutun nawa ne ya mai lafiyar dokoki na arewacin Kano bai san su ba wata kila mutun nawa ne tarayya
to ai saboda ba mai san su ba
wallahi bai san su ba
a
saboda wato abu da yasa
wato sakataren yake yi kawai
amma irin abin da yake kula ana jansa shi ba da san abin da yake ya zai da wato ilimi a matsayin mu na yan jami'a yace mana wai ya sauka
wato ina son tabbatar maka da cewa wato ko shi wato babu dadi wato iya da shekaru irin nasa wato dukkan wata shekara wato dukkan wata rigimar wato rigimar kuma dukka ni dai a iya sani na da shi yau shekara 25 tun 1996 wallahi ban taba ganin ya shiga rigimar da yake da gaskiya ba kuma wallahi ban taba ganin rigimar da yake shiga ichi nasara ba dukkaninta ba daidai suke yi ba ina kai ka to Allah tsayan karasa maka abinda yasa wato ko nake gaya maka wannan a'a ba mu gane APC ne karasa maka wannan
magana APC ne
magana APC
mu taƙaita kanmu akan magana jam'iyyar APC
to magana jam'iyyar APC wato abinda yasa basu tsaya sun karanci dokokin jam'iyyar APC ba kuma basu san cewa shi mai girma mala cewa shi ma ba wai zababbe bane magana ce ta caretaker ne caretaker committee chairman
to kaka don haka mai mala boni akwai duk ina zuwa akwai bayanan da suka ce shi kansa akwai tababa akan sahihancin shugabancin nasa biyo bayan judgment ko kuma hukuncin kotun koli da aka yi na jihar Ondo
wannan duk maganganun da kuke yi muna jin sa wanda ba su san me doka ba shine suke tababa irin wannan kamar yanzu tababa da Alhaji
har yanzu sakatare
har yanzu ba na ansa ba na ga tabbatar maka irin wannan wato gaba ɗaya ba su tsaya duk abin da APC za ta yi ko daga ƙasa ko daga local government ko daga jiha sai mun tsaya mun tantauna mun gane cewa menene mu fita a dokance don haka yanzu wannan abun eh haka kawai zaka ji mutun ya zo ya ce ko ai ba ku yi resign ba ko ku ai shi mai mala shi ba chairman bane ya yana gwamna kuma zai zo ya zama caretaker saboda dokar
na caretaker
daban ina so tabbatar maka su ne da basu so su warware ba su suka ki warwarewa kamar su Alhaji Ahmadu Danzago amma dai mai mala bu ya riga ya san doka ibi doka ike bi kuma shine halaccen kwamitin ruku
da haka kun yi koyi da shi kenan
mun yi koyi da shi
wato na yadda da ni na yadda cewa wato shi har bai wani ansa ba abinda nace masa article 7 ya haramta wa duk wani wanda ya rike mukamin ciya mai sake rantsuwa biyu ya je duba sakatare ne shi sai kenan duk wanda ya rike mukami a matsayin sakatare ya rantsa idan ya sake rantsuwa ba zai kara ba ya je duba sakatare ne
amma magana ma
ba ma wannan ke ba ma kun yi rabu ko menene
eh to abin da
rantsuwa da kuka soyayya akan mukami
wato ka gane
shine magana ke akan article 7 ban rubuta ba
wannan dandamalin wato ina son tabbatar maka article 7 na karanta shi ba ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba na fahimce shi kuma ba maganar ma wato ko rantsuwa so biyu
me yake cewa
abinda shi article 7 yake magana yana maganan cewa dukkanin dan jam'iyya wanda aka rantsar a matsayin shugaba aka ƙara rantsar da shi a matsayin shugaba aka ƙara rantsar da shi a matsayin shugaba to abinda zai shine sau uku kuma ya je ya duba wannan article din ki gani abinda kawai zai yi shine ko ya changing position in bai changing position ba to sai dai idan wato ko national wato ko convention na kasa idan ya canza wayannan dokokin wanda kuma ina so in tabbatar maka da cewa kafin abin ya kamata ka gane wannan
da mai malabo ne yazo ya hau bayan an yi rigimar kosho male yazo ya zama committee roko ai kurata taso ita jam'iyyar APC a
kasa kamar yanda dama kaida ne kurata taso ko wannan ta kwanta ma wata za ta kara taso
mai malabo ne yace ya ma rushe dukkanin executive na jihohi
haka
aka ga wannan matakin zai tada kura sai aka ce to an mayar da su ma su
a ganin ka ne idan zai tada kura
to misali
ba maganar gwani zai tada kura bane magana ce ta uwa daya uba daya aka rushe aka ce ko wayannan mutanen su ci gaba a matsayin caretaker
kuma har ma har yasa ake kiran ku ƴan lele
eh ake ce mana a caretaker
to kaji Alhaji Ahmad Arzo
to idan babu idan babu
ran tsewa sai
kuma zuwa ina zuwa
kuma duk daya ne
kuma is allow yasa ne muka tsare da kila babu biyar amarin domin ina da video cassette ina da audio ina da takarda a rubuce wadda aka rubuta wa sakataren jami'ar shugaban jami'a da FESCO aka jera su a Abuja a headquarter kowane ya rantsi ina da takarda a rubuce ina da takarda tana gunar haka kofar rantsuwa su ina ita kaji da sannan kuma abu na biyu in ba rantsuwa me yasa aka kawo su a coronation su aka rantsa da su
bayan
an rantsa da Abdullahi Abbas me yasa su aka kasa a coronation aka rantsa da su bi kenan na uku da suka yi zaben nan kwanan nan ai sun fito sun ga dole cewa an rantsa da su ina da kofin wani saka da ita ma
to so nawa kenan
kaga su uku kenan
amma shi ne abin da yake
faɗa fa ince ni
uku za
a ba sai ko take da ya kai hisa ne ce maka iya saka tare baya bin tsarin mulkin kasar
ko dai kai ka idan ka ya toshe baka iya gane daidai da ba daidai ba
a April aka yi 2014 amended aka gyara shi
to an gyara
shi a'a as amended an yi 2014 wanda shine a cikin wannan sabon da kike ga maka wanda aka amended din sa tun daga wajen wannan aka ce ba wani shugaba da zai rantse a wannan position su biyar biyu sannan sai dai canje position dai kenan so mu a gurin mu ya faɗi cewa war jami'a ce ta turo su ai kaza kaza ai da abinda aka ce gali bari mu karɓar fara gali umman na baloki zan ci da takara a Kano ba ana aka san su form a Abuja bai fara bai sakan bai primary ba dai kenan mu a jami'ance abinda muka sani jami'a tana da ka'idoji guda uku na farko akwai state level akwai zonal level akwai national idan akwai takaddama aka kaga cewa a jiha ba za a baka ba uwar jami'a kafin ma ta fada bada form din ta fada a radio ta fada a television duk wanda aka nayi form a jihar sa to yazo nan ya saya
to sanu ku da kokari malamai to bari mu diga aya nan sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo mu ci gaba da wannan shiri din kuma shirin da ke tafe a makon gobe din zai duba abin da ya janyo wannan rabuwar kawuna a tsakanin wannan bangarorin biyu ko me yasa su bangaren tsohon gwamnati Ibrahim Shekaru suke zargin gwamnati mai ci yanzu ta Ganduje da cewa tana kuntata musu duk wannan za ku ji su a shirin makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu ka madadin su bakin namu Alhaji Ahmad Haruna Zago da kuma honorable Zakariya Ibrahim Sarina musamman da kuma shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari Ali Mustafa Sokoto ne a Washington DC mun barku lafiya.
To a gaida malamai da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya na wannan lokaci sai kuma can zuwa shirin mu na hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye namu da rahotanni da muke gabatarwa hama da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri.